إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan rana ta Alhamis 2 ga watan Ramadan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da 19 ga watan 2 miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haduwar mu a wannan masallaci na Masjidul Bilal min Rabah wanda ke nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa domin ci gaba da karanta Alkur'ani da kuma bayanin ma'anoninsa a cikin wannan kwanaki masu albarka. Jiya mun fara karatu daga aya ta 38 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Muddathir. Sura ya karanta har zuwa aya ta 48. Mun tsaya aya ta 43 amma zan sake karantawa tun daga ta 38 din insha Allah. Tabbas. Mun kullu nafsin bima kasabat rahim.
قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة
الشافعين. نعم. أجيها من كرنتا ودنا نخايوي وصدقتي. إن شاء الله مدعوك كسر كي شو كل نفس بما كسبت رهينة. شو قوة رين أمن كاما واني ذا أكاما تني أبن تا أيكتا. Abun da ta aikatan nan shi zai sanadiyan ko ya halaka ta ko kuma ya sanadiyan tsiran wannan rai zuwa ga rahaman Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce illa ashabul yamin, sai dai ma'abota dama, ɗan dama, su za su kasance fi jannatin yatasa'alun, za su kasance a cikin gidajen aljanna suna tambayan juna. Hanil mujrimin, game da mujrimai, za su tambaye su ma khalaqakum fi saqar, me ya shigar da ku wutan saqar. Su za su ba su amsa, qalu, za su ce lam naku minal musallin, daga cikin abin da ya sabauto muka tsinci kanmu a wutan saqar shine saboda mu kasance daga cikin masu sallah ba. Jiya mun yi bayani daidai gwargwado da dalilai, wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da ke nuna cewa shi ana samun tattaunawa tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna. Sannan kuma waɗannan ayoyin suna ƙara nuna mana dalilan sabubban da suke sa mutum ya tsinci kansa a wuta. To duk wanda ka tsinci a wuta, dama akwai dalili, akwai abin da ya kai shi. Kamar yadda duk wanda ka ganshi a aljanna, shi ma akwai abin da ya kai shi. Daga cikin dalilan da ke sa a shiga wuta shi ne mutum ya zamanto baya sallah, ko da mata sallah ba, ko baya kulawa da sallah. Mai bayani gwargwado da ke bayanin illa na rashin kula da sallah. To bayan wannan sai suka faɗi dalili na biyu daga cikin dalilan da ya sa suka tsinci kansu a cikin wutan sa'a. Daga cikin dalilin sai suka ce walam naku nut'imul miskin, ko mu kasance muna ciyar da miskinai ba. Ma'ana suka mun kasance marowata, ba ma taimaka ma talaka wanda yake miskini. Kalmar miskini da Hausa ana ce talaka, haka kuma kalmar fakiri shi ma ma'anansa talaka. Amma maluma sun yi suna ta bayanin a can menene bambanci da ke tsakanin miskini da fakiri. Mafi yawan malamai, musamman malaman hadisi da malaman larabci, sun tafi a kan cewa miskini ya fi talaka da ya fi fakiri dama-dama. Suka ce miskini ya fi fakiri dama-dama. Suka ce aka ce miskini shi ne wanda koda bai da shi amma yana da hope, yana da tsammani, yana da zai je nan da can, kuma za a haɗa, za a samu abin da za a samu kai asiri. Suka ce shi ne miskini, shi kuma fakiri wanda bai da shi kuma bai da tsammani, babu kuma babu hope. Daga cikin dalilin da ya sa waɗannan maluma su kai wannan bayanin, sun kafa dalili da ayan cikin suratul kahfi, cikin annabi Musa da annabi Khadir. Annabi Khadir sun hau jirgin ruwa, kuma saboda sanayya da aka yi mawa annabi Khadir da girman shi da ake gani, aka ƙi ƙarfin kuɗin jirgin ruwan da suka hau. Amma kuma duk da haka, da kafin su sauka sai ɓalla wani ɓangare na jirgin ruwan. Sai Musa ya yi mishi ƙorafi, yace ka ɓalle jirgin ruwan nan bayan karanci da suka mana, kuma sai ka ɓalle wani ɓangare don kana son ruwa ya shiga ne su nutse su halaka. Da ƙarshe annabi Khadir ya ba annabi Musa bayanin me yasa ya ɓalle kwale-kwalen, cewa amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'idaha fa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Yace wannan kwale-kwalen ruwan da na ɓalle, da gangan na ɓalle, kuma akwai dalili. Dalili shi ne waɗanda suka mallaki kwale-kwalen wasu miskinai ne, wasu miskinai ne suna aiki da kwale-kwalen a ruwa, suna sufuri na ruwa da shi. To kuma akwai wani sarki a gaba gare su wanda shi kuma sarkin kwace kwale-kwale yake yi, in ya ga kwale-kwale ta mishi kyau sai ya kwace saboda zalunci. Shi yasa na yi ma kwale-kwalen illa, saboda in ya gani ba zai kwace, zai ce wannan tana da illa, sai ya bar su ci gaba da neman abinci. To muhalli shahidi shi ne kaga suna da jirgin ruwa da suke kwadago da shi, amma kuma aka kira su da miskinai. Wannan maluma suka ce wannan yana nuna cewa miskini yana sama da me da wanda yake fakiri. To ciyar da miskini, taimaka ma wanda bai da shi, mutum ya zama mai buɗaɗɗen hannu, siffa ce daga cikin siffa na mutanen kirki. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ma a gurare tabbatan cewa daga cikin alaman da ke nuna mutum yana da imani shine mutum ya zama yana taimaka ma wanda ba shi da shi. A farkon suratul Baqara Allah madaukaki sarki ya mana ishara zuwa ga haka, bayan da Allah madaukaki sarki ce alif lam mim zalika kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الله ce wannan qur'anin shiriya ce amma ga masu takawa ga masu tsoron Allah. Su wane ne masu tsoron Allah? Su wane ne masu takawa? Sai Allah ya mana bayanin su waye. Sai ce ga tufan su alladhina yu'minuna bil-ghaibi, sune wanda suke imani da abin da yake gaibi, abinda ba su taɓa gani ba amma an sanar da su, Allah ya sanar da su, Allah ya sanar da su ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yarda sun yi imani. Sannan wa yuqimuna salata, kuma suna tsaida sallah. Sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun, sannan suna ciyarwa daga abinda muka azurta su da shi. Nan kaga da Allah madaukakin sarki ke yi mana bayanin siffan masu takawa, sai fada mana daga cikin siffofin suna ciyarwa ba ƙaruwa. Misali na biyu a cikin suratu Ali Imran, shi ma tun ba mutum da ya nisa ba, Allah yana bayani a kan su wane ne masu takawa, kuma ya nuna cewa su kadai ne aka tanadi aljanna don su. Allah ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi s-sahra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum, ku yi gaggawa, ku competition, ku yi rigegeniya zuwa ga wata irin gafara daga wajen Ubangijinku. Wa jannatin, kuma ku yi rigegeniya zuwa samun wata aljanna. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, fadin aljannan ya fi fadin sama da ƙasa. Allah ya ce u'iddat lil muttaqin, an tanadi wannan aljanna ne kadai saboda masu takawa, saboda masu jin tsoron Allah. Suwaye masu jin tsoron Allah? Sai Allah ya mana bayanin su, yace alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i, masu takawa, masu tsoron Allah su ne waɗanda suke ciyarwa, suke bayarwa, suna bada dukiyoyinsu fi s-sarra'i wad-dharra'i, a lokacin da suke cikin yalwa da walwala da natsuwa da kwanciyar hankali, wadda-dharra'i da kuma lokacin da suke cikin kunci da damuwa, suna bayarwa. Allah ce wannan yana da siffofin masu tsoron Allah, shine suna ciyarwa, kuma ko duk wani hali da suke ciki, to in suka ga wanda suka shiga wannan halin suna taimaka masa. Allah madaukaki sai ce wannan yana da siffofi na masu takawa, masu tsoron Allah. Shi yasa wannan misalai ne kawai muka bayar, amma in muka kana karanta Al-Qur'ani tun daga suratul Fatiha har suratul Nas, zai yi wuya ki karanta wasu ayoyi da Allah yake siffanta ƴan aljanna, ya siffanta su da siffa na kyautawa. Haka zai yi wuya ki karanta wasu ayoyi da Allah ke siffanta suwaye ƴan wuta, kuma ki ji ya siffanta daga cikin siffofi ƴan wuta akwai rowa ba. Wannan ka'ida ce, to wannan ayan kun ga ɗaya ne daga cikin waɗannan ayoyin. Me ya kaisa gidan wuta kasance na farko ba sa sallah, na biyu ko ba sa ciyarwa, marowata ne, rowa sai sa suka zama ƴan wuta. A daidai nan akwai matuƙar mahimmanci mu fahimci cewa dukiya da Allah madaukakin sarki ya bamu, komai ƙanƙantan shi, komai yawan shi, akwai tsari da Allah madaukakin sarki ya tsara mana yadda zamu mu'amalanci wannan dukiya din. Dama Allah madaukakin sarki shi ya halice mu, shi da ya halice mu ya fi mu sanin wane ne mu, ya fi mu sanin menene ya dace da mu, ya fi mu sanin abinda in muka yi zai taimake mu da kuma abinda in muka yi zai cutar da mu. Babu wanda ya san wannan game da ɗan adam sai Allah wanda shi ne ya halice ɗan mu. Duk wani wanda zai baka wani tsari na rayuwa, wannan tsarin ba zai taɓa yin kyau kamar tsarin da Allah ya tsara maka ba, saboda bai san ka ba. Kamar misali ne, misali walillahi al-masalul a'la, misali a ce ni sana'ata ita ce kera hankali, shi kuma wancan sana'ansa shi ne katinta, sai na yi hankali shi sai ya kujera. Ya ce ni ne shi ne zai bada manual yadda za a operating hansa, duk wani bada manual yadda za a yi gyara kujera, zai yiwu ba? Zai yiwu bai. Ni da na kera hansa din ni zan fi sanin ya za a mu'amalanci hansa din kuma ta yi rayuwa da cikin ba tare da lalacewa ko haka bane. To ku tankwacin walillahi al-masalul a'la, ku tankwacin wani wanda zai yi maka ga wata tsari, ga wani tsari nan na rayuwa da zai tsara maka wakar wannan Allah ne. Shi Allah shi ya yi ka, shi ya tsarin da dace da kai, shi yasa komai shi da Allah madaukakin sarki ya tsara mana yadda zamu, ya zamu nemi dukiya Allah ya faɗa mana wasu hanyoyi ne zamu iya zamu nemi dukiya, kuma Allah sai dai ya faɗa mana a cikin hanyoyin da kuma ya halatta mana wacce ce wacce hanya ce take albarka take daraja. In kani ma ka samu wasu hanyoyi ne za ka bi wajen kashe dukiyar, hanyoyi ne suka halatta wanne ne suka halatta ba, a waɗanda suka halatta ma wanne ne ya fi daraja wanne ne ya fi albarka, suka sai da Allah ya tsara mana. A wannan littafin Zubratu Sahihain, a cikin littafin ya kunshi ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a ciki sai kullu bali yace abwabu adabil mal, abwabu adabil mal yace babuka ne da za su yi magana akan ladabi, tsari, tarbiyya na musulunci game da dukiya, game da dukiya. Saboda matsayin mu na musulmai yana daga cikin lalacewa da taɓewa a ce ma mutum kaza da kai kuskure ne da dukiyarsa, ya ce wa ya nemo mu? Wai shi a tunanin kinka shi ne ya yi wahala ya samu dukiyar, to babu wanda ya ce faɗa mishi kuma yadda zai da dukiyar. Amma kuma abin da ya manta shi ne lafiyar da ya wahalan da shi kuma wa ya bashi, lokacin da ya wahalan da shi wa ya bashi, basiran da ya amfani da shi ya samu dukiyar wa ya bashi, shi ya ba kan shi wa ya bashi? Allah. Ba shi ba Allah ba a sassan haka kawai ba ne, tunda shi ya baka yadda ake ka samu dukiyar, to ashe yana da cewa a yadda za ka kuma ka sarrafa dukiyar. Tunda ba ka so Allah ya zama yana da yadda zai faɗa a kan yadda za ka sarrafa dukiyar, to sai ka ba kanka ƙarfin da lafiyan da basiran da lokacin ka halitta ma kanka a kan da za ka taka ka je neman dukiyar. To kaga an kai ma kanka wannan da kanka, to lokacin da ka samu dukiyar kuma sai ba wanda zai sa maka baki a dukiyar, ba ka bani? Amma lafiyan Allah ne ba ka, da ƙarfin da basiran da lokaci. Inda Allah ya ga dama alfijir na fitowa da minti biyar sai dare ya yi, ko haka bani? Inda Allah ya ga dama sai ya haka, sai ka san ya za ka yi. Akwai inda rana tana faduwa awa hudu ne ba, sai kuma alfijir da fito. Yanzu a azumin nan suna azumin awa ashirin ne, azumin awa ashirin suke yi. Akwai inda kuma in rana ta faɗi sai ta yi wata shida, haka in ta fito sai ta yi wata shida. An fahimta ku? Da Allah ya ga dama kuma sai mai da dare da rana gaba ɗaya awa biyu ne, awa ɗaya dare awa ɗaya rana, ya za ka je ka nema ka ga babu bacci kenan, ba kaza. Da Allah ya ga dama sai haka, ko ya bar lokacin da yalwa ka fita ka gama nema ko ba za ka samu. Amma tunda Allah maɗaukakin sarki ya baka lokacin, ya baka dama, ya halicci hanyoyin da za ka bi ka samu, ya halitti kasan da zaka taka, ya halitti iskan da zaka shaka, ko ba haka ba, ya halitti komai kai amfani da su ka nemi dukiyan. To dole kuma ka tsaya ka ce ya Allah to na samu, ko ta hanya kuma ya Allah zan bi wajen in sake dukiyan. Sai Allah madaukakin sarki zai sake baka waɗannan hanyoyin. In ka bi kuma Allah madaukakin sarki da yake karimun ne kuma sai sake baka lada. Allahu akbar. Shi ne fa ya hore maka kuma sai sake baka lada. Amma duk da haka bai mana ba. To daga cikin abuwab malam ya kulla malai bukhari na farko ce babul amri bi taharril kasb halal wa ijtinabil mushtabihat. Yace da farko mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya umurce mu ne da mu yi dukiya ta hanyar halal. Halal duk wata hanya wacce ba halal ba, to Allah madaukakin sarki ya haramta mana mu bi wannan hanyar mu samu dukiya. Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara aya ta 172, yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku ci daga daɗaɗa tsarkata na abin da muka azurta ku da shi. Malama suka ce in aka ce tayyibat ana nufin duk abin da ka ɗauki siffofi, siffa na farko ya zama ta halal, siffa ta biyu ya zama ba shi da illa ga hankali, siffa ta uku ya zama ba shi da illa ga lafiya. To shi ne tayyib. Allah ce irin waɗannan tayyibat ɗin shi ne umurtar da mu ci. Hadisi ya tabbata daga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi na cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, daga sahabi Abu Huraira Allah ya kare ya a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taddaqa bi adli tamaratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah illa tayyib wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. اذا الله صلى الله عليه واله وسلم yake faɗa cikin wannan hadisin yake cewa man tafaddaqa bi adli tamratin, duk wanda ya sadaka da gurgudan koda dabino ne guda daya amma da sharadin min kasbin tayyibin, ya zama wannan abin da ya sadaka da shi ɗin ya same shi ne daga hanya ta halal. Hanya ta me? Ta halal. Abin da ya samu wannan dukiyan halal ne. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba, kuma dama Allah madaukakin sarki baya karfan wani abu sai abin da ya samu asali ta halal. Yace to in mutum ya yi sadaka da abin halal, yace to wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi, to Allah madaukakin sarki yana karfan wannan sadakan ne da damansa. Thumma yurabbiha li sahibihi, sannan Allah madaukakin sarki ya reni wannan abun ma wanda ya wannan sadakan, Allah ya ta masa renon wannan abun. Kama yurabbi ahadukum falwahu, Allah zai ta renonsa kamar yadda mai renon jinjirin doki yake renon jinjirin dokinsa. Allah zai ta renon wannan abun koda kamar dabino, koda dabino ne kwaya ɗaya. Hatta takuna mithlal jabal, Allah zai ta haɓaka shi har sai ya yi girma ya zama kamar katoton falalan dutse. Amma sharaɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na farko shi ne min kasbin tayyib, ya zama ta halal. Ashe wanda yake nuna cewa ba a yadda kalima ta haram ba. Akwai ila yau hadisin sahabi Abu Huraira Allah ya kare shi a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Ke lallai Allah madaukakin sarki tayyib ne, tsarkakacce ne, tsabtacce ne, kuma wa la yaqbalu illa tayyiban, kuma babu abin da za ka ba shi na dukiya ya karfa sai abin da ya samo asali ta halal sarki a tsabtacce hannu. Duk abin da ya saba ma hanya tsabtacce tsarkakacce, to kuma ba Allah, Allah baya so. Allah baya so. An fahimta ku? To wannan kage yana nuna mana hanya ta halal. Sai malai kullu babi kuma da zai nuna mana mahimmancin ya zanto a hanyar halal din ma ya zanto wanda zukunka ya ba ka kyauta aka ba ka ba shi ya fi daraja. Mana ce babu targhibi fil amali wal istighna'i 'anil nas, sai kullu babi da ke nuna yadda Allah maɗaukakin sarki yake kwaitarwa ma mutane bayansa su aiki ne su samu dukiya su wadatu daga abin da ke hannun mutane. Ya zama aiki za ki yi samu ya fi daraja ya fi kima sama da abin da za ki samu a hannun wani. Wannan babu mace tsakanin maza da mata, kowa sai sana'a ya nemi ya yi aiki. Kawai abin da ake bukata shi ne a duba tsarin shari'a, wani aiki zan yi, wanne ne shari'a ta yadda, wanda shari'a ta yadda ma wani ladabi shari'a ta ce in je wajen aikin. Sai ne kasuwanci, zan yi aikin kaza, zan yi aikin kaza, shari'a ta da to kuma ne ne tsari ladabi tarbiyya na shari'a da ya shafi wannan aikin. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa a cikin suratul mulk aya 15 Allah ce huwa alladhi ja'ala lakumul arda jalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah ce huwa alladhi ja'ala lakumul arda jalulan, Allah ce shine wanda ya sanya muku kasa abun horarwa, a cikin abun horarwa za ka iya noma, za ka iya gini. Ba wanda kika taba jin ya ce zai yi noma ya zo zai sa galma kanta ce ni ban yadda a yi a nome ni ba, za ka ko kin taba jin labari ko za a yi gini za a haka foundation ce ni nan ba za a fita ni ba za a yi gini ba. Allah ce ya san kuma da kasa galulan horarriya kaskantacce gare mu. Allah ce to famshu fi manakibha, ku yi tafiya ku yi yawo a dukkan wani ɓangare na ƙasar ƙirƙire muku da yamma kudu da arewa. To me za mu je mu kaman tabbai Allah ne za mu yi? Allah ce wa kulu mi rufi, ku je ku nemi arzikin da Allah ya baza a wannan gurin ku ci daga gare shi. Ku yawo a kowane ɓangare na ƙasar da Allah ya hore muku, ku ce daga dukkan nau'in arziki da Allah ya hore a ƙasa. Allah ce amma kuma kar ku manta wa ilayhin nushur, kuma yana ga Allah. Ma'ana wannan kaman dan kunni ne Allah yake mana, da Allah yake mu je mu ci daga kowane arzikin da Allah ya a bayan kasa. Allah ce amma ba ka sani za mu koma zuwa gare shi. Ana kar mu kefe iyakan Allah wajen neman wannan arzikin. Kuma in ma mun wuce iyakan Allah to za mu je mu haɗu da Allah kuma zai ba mu sakamako. Kuma zai ba mu sakamako. Kaga wannan yana nuna mahimmancin mutum ya yi da hannunsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da Imam Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yake bada labari, yace da kunnan sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la an yaghduwa ahadukum fa yahtib ala dhahrihi fa yatasaddaq bihi wa yastaghni bihi min an-nas khairul lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dhalik fa innal yada al-ulya afdalu min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ud. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yayi sammako ya fita daga gida ya je yayi itace ya dora a bayansa ya zo ya siyar ya samu arziki, yayi sadaka da arzikin nan kuma ya wadata daga ya roƙi mutane ya fi masa alkhairi kuma ya roƙi wani. Wanda ya roƙan nan ya bashi ko bai bashi ba duka ɗaya ne. Alkhairin da kai alkhairin da shi da yake wahala ya samu kuɗi da kanta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal yadal ulya, saboda hannun da ke sama shine hannu mai miƙawa kenan ko, yace afdalu min al yad sufula, shi yafi kana da ke falala sama da hannun da ke ƙasa. Kura in za baka a ƙasa kake ije hannu ko, wanda zai baka kuma ya ije nashi yana ina sama. Sai manzo Allah ya ce to na kuma nan shi yafi falala fi daraja a wajen Allah. Saboda na me? Na kasa. Saboda na kasa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuma za ka bayar, in ka samu arziki za ka bayar, wabda bi man ta'ul, ka fara da wanda haƙƙin ka yake kanka. Sunan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan yana nuna mana mahimmanci da daraja na mutum ya nemi na kanshi. Mutum ya nemi na kanshi ya samu, shi ya zama shi ne mai bayarwa, ba shine ne ba mai karfawa wannan tarbiyyar haka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su kowa yana sana'an da ya dace da shi kowa yana sana'an da ya dace da shi sai sa har ana samun matan sahabbai suna su dukiya suna dukiyar da sun kai su ba da zakka mazan su kuma talakawa ne da su kuma su kai a ba su zakka amma shakaran kawai na hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko da shi da matansa Zainab za ta fita zakka ya ce gani ta ce a bazan baka ba ta ce ya ba ki bani ba cikin jerin waɗanda Allah ya ce a ba su zakka ke kuma Allah miki dukiyar da har kina da shi za ki fita zakka gaskiya bazan baka sai an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mata da mijin ta zakka kike to gaskiya sai dai kike je ki tambaye ne bazan ne tambaye ba ko sai ne ce ma annabi ya halatta mata da mijin zakka ai girma zai sadi sai zai ce tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce in kike ba ki ya zama kin samu zaki samu lada biyu ga ladan ƙara zumunci na soyayyar aure ga kuma ladan zakka har a matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab ba ake kiranta ummul masakin ba saboda tsaban kyauta da hidima da take ma miskinai saboda tana sana'a matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sana'a a cikin gida shi yasa ake kiran matan mai ake kiranta da ummul masakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake siffanta ta yace ta da kowa tsayin hannu kafin ya rufe ta a cikin mata na in ta mutu wacce za ta fara bi na ita ce wacce take kowa tsayin hannu ba mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zana ta ta gode tsayin hannun su da ta juna fahimci fikihin maganar ma da ta ga Zainab ta rasu suka fahimci tsayin hannun da manzo Allah yake nufi ta fi su duka kyauta da ciyarwa da sadaka da kaza da kaza sai san kiranta da ummul masakin to ga wanda yake nuna muhimmancin mutum ya zama a hanyar halattun ma ya zama kai ka nima da zukun ka ce fi daraja a gare ku sai ga ko mace ce ke ya zama ki ga hanyoyin da shari'a ya halatta ya zo kika samu kira nima a kai akwai hadisin al-Jam bin Ma'di Karbin Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi fa inna nabiy Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani mutum da zai ci wani abu abin da zai sa a bakin shi daga mun fi alkhairi mafi daraja mafi salala a gare shi sana musamman da mutum ya ci abin da ya samu sanadiyan aiki da da hannunsa abin da mutum zai sa a baki ya ci babu mai daraja mai farala mai albarka sama da abin da mutum shi ya nema yayi aiki da hannunsa ya samu ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa inna nabiyallahi daud yace lallai annabin Allah annabi daud kana ya'kulu min amali yadihi yana ci ne da aikin hannunsa daga aikin hannunsa haka shi musulunci bai yadda ba ko ta kuka ko ta nesa mutum ya zauna ya zama maroƙi ba yadda ba daga haka da haɗin zai zama halal to da irin hidiman da annaba suke ma addini da Allah ya halatta musu kafi aiki a ringa samu amma da su da matansu duka sana'a suke yi duka sana'a suke yi to ga wanda yake nuna mahimmanci na mutum ya nemi abu da hannunsa to sa'an nan kuma in mutum ya samu yayi aikin ya samu to kuma haramun ne ya salwantar da dukiya haka ce salwantar da dukiya shine kashe dukiya ta hanyar da Allah madaukakin sa ke cewa haramun ko da yadda za a tambaye ki wata hanya kika bi kika samu dukiyar haka kuma za a tambaye ki wata hanya kika bi kika rashe dukiyar duka sai an tambaye ki yasa a lahira tambaya akan dukiya A and B ne number 1 A da number 1 B yana nan akan dukiya Allah madaukakin sarki saboda ya nuna wannan mahimmancin kula da dukiya shi yasa ya shar'anta mana ya sa mana doka inda za a mutu a bar dukiya na marayu a hannunki Allah ce kar ku danta musu dukiyar sai sun yi wayo sun san kima da darajar dukiya Allah ce wala tu'su sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman Allah ce kar ku ba wa wawaye dukiyanku wanda Allah madaukakin sarki ya sanya hukume masu kula da shi. Malaman musulunci suke cewa yadda ake gane maraya yana da hankali ko yana da wayo, to bada shi ake a nan hankali a hankali. Wanda malamin mu Imam Ramadan Yusuf Allah ya ji kai shoga fata mishi, Allah ya rahamshi shi haska makwancin sa, yake mana misali, yake misali ila duken yana da yawa kuma dukan marayu ne an bar shi a hannunki, kike ganin kaman ya dan yi wayo sai ki kira shi sai ki to ga wannan dubu 200 daga cikin dukiyanka ne kaje ka kadan sarafa. Wata gari sai ki tambaye shi na dubu 200 nan kike nake ai dama ai dama da ga wani takalmi ne 250 da wani wando 30 yana ta Allah Allah ya zaya ya ci ne ki ba shi kudin sai ya ce takalmin da wanda to har yanzu wawa ne kike ce Allah ya albarka dai hankali ko ba da saura amma ki ba shi dubu 200 wata gari kin ne shi tun sai ba ki ganki ba dai mace nan shi ya kajeira ai ku ci gaba ne jannan ne kuma in je kara zake san akwai abu da uku zan sayar in samu riba ya karu kana cewa yana da me yayi hankali kike to shi ki yanzu kana da akwai nawa biyu to ga karin miliyan da je ya karo wasu har yanzu yayi wayo shi shari'a da ta akalwanta da dukiya shi fa yake kar a ba shi tsira da wayo haka Allah madaukakin sarki ya hana mu barna. Allah ce wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifi. Allah ce kada ku karnata dukiya, ko da lalle Allah madaukakin sarki baya son masu karnata dukiya. Allah baya son su. Maluma suka ce in aka ce israfi shine tajawuzu haddul i'tidal fi nafaqa, shine mutum ya wuce iyaka na abinda Allah madaukakin sarki yake so wajen koda abinda aka ce a yin kada abin da yin Allah ya ce ayi amma sai ka iyaka. Allah kuna ba da misali kila a gida ne za a ci abinci, abincin da zai ci zai ishi kowa a gidan, a ce a koshi mudu ɗaya ne sai ce a rufe mudu uku, a cinye mudu ɗaya sauran mudu biyun da ka ce a gan shi a makwarari yana tafiya tare da ruwa, wannan israfi ne ɓarna ne. Allah ya hana. Allah ce kar ku yi, Allah baya son masu wannan, Allah zai son su. Wannan shine israfi. Wani guri cikin Isra'i Allah yake wala tubadir tarzira innal mubadirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Allah yake kada ku yi barna, matakan barna, kada ku yi barna. So da innal mubadirina, so da lallai masu almubanzaranci, masu barna da dukiya, masu sulwanta dukiya da yin almubanzaranci da dukiya sun kasance ɗan uwa ne na shaitan. Da su da shi ɗan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Allah ce kuma kana shaytanu li rabbihi kafura, kuma shaytan dama ya kasance mai kafirci ne, mai butulcewa ne ga ubangijinsa. Kuma ga kaman Allah madaukakin sarki yana nuna mana ne, ke ma da kike albazaranci kika zama ƴar uwan shaytan, ke ma kika zama mai butulce ma Allah kenan. Tunda shi shaytan dama da kafirce ma Allah ne da butulce ma Allah. To kaga ke ma kin zama mai butulce ma Allah kenan. Akwai hadisin sahabi Al-Mughiratu bin Shu'ba. Al-Mughiratu bin Shu'ba Allah madaukaki ya tsara ita a gare shi. Hadisi yana cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim. Al-Mughiratu bin Shu'ba yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake inna Allah kariha lakum salatan qila wa qal wa ida'ata al-mal wa kasrata as-su'al. Al-Mughirah bin Shu'bah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah kariha lakum salatan, lalle Allah madaukakin sarki ya haramta muku abubuwa guda uku. Allah ya san ya shi haramun ne a tsakanin ku, haramun ne fa Allah ya kike ba. Menene waɗannan abubuwan? Yace na uku qila wa qala, kunji kunji. Ba wuce ma kai ki cewa qila wa qala ko yawwa, kunji kunji. An ce waye ce ya rasa waye ce? Allah ya haramta wannan baya ku. Wa ida'atul mal, Allah ya haramta muku talwantar da dukiya, karnatar da dukiya, kashe dukiya ba ta hanyar da Allah yake so ba. Allah ya haramta muku wa kasratas su'al, Allah ya haramta muku yawan tambaya na mara amfani. Shin yayi tambayan da kin an tambaye shi me zai yi tambayan da zai ba amsar da zai bayar wa? Allah ya haramta, ya haramta wannan. Sai ko ne ma malam daura tambaya hafizahu Allah ta'ala, wai me sunan matan shedan? Malam daura yake ban halaci daura auren ba. Yake ban halaci daura auren ba. Me zai yi da sunan, ya fi sunan ma da zai ƙara mishi, kuma rashin sanin da zai rage mishi? To Allah ya hana irin waɗannan tambayoyin da ba su da amfani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da cikin sunan na Imam At-Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an 40. Yace babu wani mutum daga cikin bayin Allah da kafansa guda biyu za su har filin alkiyama har sai an tambaye su akan wasu abubuwa guda hudu. Kowaye sai an tambaye shi daga cikin tambayoyin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye shi ammalihi, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, za a tambaye shi game da dukiyansa. Tambaya ta farko, ya aka yi ta ina ka samu dukiyar, ta ina kika samu? Ake bayani kobo da sisi, sile da taro suke bayani. Kina gama sai a ce to wa fima anfaqahu, ta ina kika kashe? Sai bayani sai bayan da haka. Wannan zai nuna mana cewa ba daidai ba ne, sa'a ma Allah ne, haramun ne mutum ya yi amfani da dukiya wajen abin da yake saukan Allah. Wanda za mu ga abubuwa da yake faruwa, mutum yana abu da ya dama wai shi gadaran shi dukiyan shi nashi ne. Ko kamar nan akwai abin da ya faru na wani da ya bada 1.7 billion, ko wani wawa sai ya ce maka wato ai kuɗin shi ne na ruwanka, amma shi ya ce shi musulmi ne. Ai ko tunda ya ce shi musulmi ne, to dole ya ji cewa ya haram, dole ya kuma cewa zai ma Allah bayani ɗaya bayan ɗaya akan wannan abun da yake, ɗaya ɗaya akan wannan abun da yake. Mawaƙi ɗaya ko an kaice shi da biliyan sama da 300, wai shi da biliyan ko shi kafin ya zo don taro sai ka yi da biliyan 300 kafin ya zo masa taro. Shi ya zo kuma duk kuɗin da aka bayar nashi ne, kuma dole ka kama mishi fashin hotel da komai da komai. Ko ko ba komai arne ne zai je sha giya ne da kuɗin, kaddara a ce waka ma kaddara a ce waka halal ne a kaddara, ko kuma zai je kaddara ne zai je sa ma Allah ne da dukiya, kuma kai kace masa kaga wannan kuskure ne. Kaga wani wasu na cewa to ai kuɗin shi ne, ai yana da daman a amma kuɗin da shi musulmi ne. Ai shine ma'anar maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, yace duniya kurkuku ne ga musulmi mai imani, aljanna ce ga kafiri. Ma'ana shi musulmi mai imani zai sa kawa wata inda aka ce ta, shi kuma kafiri yayi tsayen shi iya tsayen shi. Ai ba ai ba zai yani zai yi ne nan lokaci takaitaccen lokaci ai, shi ko musulmi zai je nashi kuma a lokacin da zai karewa. Allah ya sa mu gane. To wannan aya kaga yana ƙara nuna mana mu san cewa dukiyar mu haƙƙi ne. Kaji mutum shi da dukiyar shi ne, kaji mutum wa haka ake cewa ni da dukiyata, amma kuma bai ba mabukata ba. Allah madaukakin sarki ce ya sa sanadiyan ya tsanci kanshi a wutar jihar, walam nakunu tu'imul miskin, kaji mun san mu gane cewa dukiyar ba namu bane. Ke sama wani guri Allah madaukakin sarki sarihatan ya faɗa mana dukiyar ba namu bane, yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, Allah ya ce ku rinka bayarwa, ku rinka ciyarwa daga abin da aka sanya ku wakilai a kai. Kana dukiyan ba tamu ba ce, a'a mu wakilai ne a kan dukiyan. Akwai mai dukiyan shi ne wa? Shi ne Allah. Mu kawai wakilai ne, haka Allah ya kira mu, kai wakili ne a kan dukiyan da kake da shi. Kaga za ka kashe dukiyan ne ta hanyar da Allah ya ce a kashe. Ka kashe dukiya abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ko musamman mun shiga wata na kashe dukiya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mu kace dukiya sosai a wannan wata da muke ci wata ramadan shi sa malam ibn rajab al-hanbali a cikin wannan littafin nasa lataiful ma'arif fi ma li mawasim al-am min al-wada'if yayi babi akan fi fadlil juhi fi ramadan babi da shi magana akan falalan kyauta da buɗe hannu a cikin wata ramadan kaga kyauta sauransu abu ne wanda ake so a kowane lokaci amma a watan ramadan kuma yana da muhimmanci musamman yana da muhimmanci na musamman wannan kan hadisin sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi hadisin da gaskiya sai bukhari da muslim abdullahi dan abbas yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adwadun nas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance babu wani mutum da yake shi kyauta yace wa kana adwadu ma yakunu fi ramadan yace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kati kara yawan kyauta in aka shiga watan ramadan a wajen ramadan sai ka wanda yake shi kyauta in an shiga ramadan kuma kyautan sai kara ninkawa ninki ba ninki a cikin watan ramadan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an gani har yake cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gari shi yake cewa la yus'alu an shay'in illa a'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba ba wanda zai taba roƙon shi wani abu kuma yana da shi ya hana shi bai taba ba ko iyakacin ko shi kenan abin da yake da shi in ka roƙe shi zai dauka baka zai dauka baka shi manzo Allah ba za a taba roƙon shi yake ba in kai kace bayani kuma ka ga yana nan to zai ka gane ba wannan ma shi ne dalilin da yasa malama suke cewa kaga ana karanta bana sai gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kana kaza ba tsora abinci ba sai a san shi kaza a ci dino a ci kaza ba wai babu ne ba amma saboda bawa mutane kyauta sai yake karewa kafin wani yanzu sai kare kafin wani yanzu aya yake mu misali a hajjin da kwana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin aikin haji ya hadaya da raƙumi guda 100 raƙumi ba ba rago kuka za ba raƙumi guda 100 ye hadaya da shi amma ko gashi raƙumi ɗaya ba shiga da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka aka yi duka da shi sai na Ali yace ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke guda 30 guda 40 yace ni in soke sannan ya bin umarni in sadaka da komai komai in kyauta da shi hatta igiyan da aka daura raƙumi in ba wanda yake bukata wanda ya suka yi aikin fiɗa raƙumin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar in ba su naman raƙumi mun a matsayin biyan su ladan aikin su kuma ba kuma su zo za a biya su ladan aikin su Manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake nuna kyawun kyauta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas yace a Ramadan kuma yana ninkawa to ya kenan kaga sai wanda aka yi a gaban shi shi yasa Sheikh Abdullahi dan Abbas yake yake misalta irin kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan da yake yi ya fi irin kyautan da iskan safiya din ne yake irin ni'imar da iskan safiya din ne ke mutane irin zakata irin iskan da sanyin nan da yake tasowa akwai dadi ai ko to irin kyautan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya fi kan wannan iskan ya Abdullahi dan Abbas to kuma yace a Ramadan yana ninkawa kana ninninkawa a watan Ramadan wannan hadisi da ke cikin sunan na Imam At-Tirmidhi yake cewa in watan Ramadana kama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah yana wakilta wasu masu kira guda biyu ba su rinka cewa ya baghi al-khairi halum wa ya baghi al-sharri aqsim yake ya kai mai kwaɗayin alkhairi mai kwaɗayin kyauta mai kwaɗayin sadaka ka ga wato ka ƙara himma ka ƙara ƙaimi ka ƙara dage dantse ya kai marowaci ya kai mai kwaɗayin sharri ka taƙaita yanzu an shiga wata ne na alkhairi da ke ba wata rowa da sharri ba wata ramadana ke haka ake so mutum ya rinƙa a cikin watan wata ramadana Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam shay'an illa a'ta fa ja'ahu rajulun fa a'tahu ghanaman bayna jabalayn فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عبد أنس بن مالك يقول مثلا الله صلى الله عليه وسلم دك أبن دعكرو إيشينا بارو يتي أقو وترانا دوان متين يدو يقع أن إجي أواكم يأتي كيو أتكان وسدو وسدو بداجو أن إجي سو أنا كيو أواكن نبيت المال من المسلمين musulmi yana zuwa sai yace ma kowa musulmi bane yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yace na'am sai Allah ka bani kyautan waɗannan awakan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwashi an baka ko ya kwashi azire shi yaga har ya kai gida da gaske ne an baki ba wasa ake yi ba ko sai zai fara mutanen shela yace ya qaum ya ku mutanen garin mu aslimu wallahi ku zama musulunta inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr kiki kona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyauta kyautan wanda bai tsoron talauci wallahi ku zo mu mutunta ku zo mu mutunta kiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyauta yana kyauta kura kai ma ka zama ku zo masu kyauta a matsayin mu na musulmai Jabir bin Abdullah al-Ansari shi ma yake faɗi cewa masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qala la yace ba taɓa roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu yace a'a ba zan bar wa taɓa yi ba ba taɓa yi ba duk abin da aka roƙe shi barwa yake in yana da shi ko zai bar ko zai bar kuma ta haka ya kamata mu zama masu kyauta kar mu zama masu dunkulallan hannu Allah madaukaki sarki ya samu dace da kai wannan shine a takaice kan bayanin zamu yi a karshen wannan aya na rashin ciyar da miskirai shi ya sanya su suka zanci kansu a cikin watan muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka fada din ko mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukaki sarki ya sai mana Allah muke roko ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira kamar yadda jiya muka fara magana akan abin da shafi taimako na rayu da mabukata a jiya mun samu kyautar shinkafa buhu daya garin kwashi rabin buhu da magi rabin kwali da suga cube rabin kwali suka je a kawo kuma tun nasa an ga an kukulla saboda ya zama to aikin ya sauki sannan muna ba da shara in so samu ne duk wani mai abinci musamman shinkafa musamman shinkafa ko ba gaba musamman shinkafa daga nan da zuwa katin goma ga wata nake musamman in an kawo wani abin da baki ba alhamdulillah Allah ya saka da shi Allah ya bida saboda wani yana iya kyautar naira ta ya ji wanda ya bidan tilada saboda Allah yana duba karfin niyya da kuma karfin mutum a lokacin da ba amma musamman shinkafa saboda tun da gungwani ɗaya zuwa sama a zo da shi tun daga nan kafin goma ga wata insha Allah ta'ala kada mu a taimaka ma waɗanda ba su da shi Allah ya ba mu ikon taimakawa kuma ya ba mu ladan taimakawa wannan take cewa assalamu alaikum malam akan tambayan jiya na rashin lafiya kenan ku kace mai maganin ya karfi kuɗi sai wai ya aiki aljani ya kawo mishi sai daga nan ma an samu matsala ya sha mishi dame da turare sai ya shafa wa baban nasu turaren a kafansa sai wani wani bakin maciji ya fito daga kafan sai ya kashe kasa a leda ya dube shi a rami wannan ya ce wai amma wani ne wannan boka ne arni ne boka ne kuma arni ne duk wani wanda zai nemi ko da gaske ne ko da wasa ne ya ce ya nemi taimakon aljani ne wajen wani abu ta zama arni kuma da gaske aljanin ne ya taimaka mishi ya ƙara tabbatar da arnancin saboda mun kiranta a nan aiko iya kafircin mutum iya yadda aljani ke masa hidima gwargwadon girman kafircin mutum gwargwadon girman yadda aljani zai rinka masa hidima gane ku wannan boka ne arni ne yana da kyau a faɗakar ku faɗakar da baban naku ya tuba ya nemi gafaran Allah istighfar ana fadan Allah zai yafe mishi musamman ana wannan wata ne albarka shi kuma wancan ku sallame shi ce ku sallame shi har abada inda sharan musulunci ake da kashe shi za a yi to duk boka ko dan duba ko dan tsubu hukunci shi ne hukunci kisa kuma an kama shi ka riga an kama shi sai ya tuba ah yaje ya tuba lahira ka riga an kama shi an kashe shi sai an kashe shi kuma za a kashe shi ne a matsayin karni kana bayan an kashe shi za a je aje a nemi rami ne a turbu a yi sauri kai wa mutane wari ko da za a kashe shi ne a matsayin shi na arni ya yi dida an gane ku yawwa yana da bambanci da kanje wani laifin da shari'a ya ce a kashe a matsayin shi na musulmi wannan a matsayin shi na arni ne in an kashe a nemi burtu na ko abin nan a ce ga dan duhu da Allah ku je ku haka rami ku sashi saboda kai wa mutane wari a anguwa yawwa saka wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu gane mu gyara Allah ka kara mana karfin imani to ni ban gane wannan tambayan ba ko ka gane gaskiya ban gane me aka rubuta ba na ko wani tambayan ayi kafin mu gane wannan na'am ba wani mai tambaya kuma ku da ok ta ce me bambancin bokaye da yan gaban salma su yan gida baban salma biyu ne suka hada ai bokancin da kuma wata akida wata akida ce ake kiran shi da aqidan haqiqa ko wahdatul wujud ko wahdatul shuhud awwa biyu ne sarawin ke kira wahdatul wujud sarawin ke kira wahdatul shuhud duka kuma haqiqa ne ba kowa bane wanda yake wanda yake bokanci amma to duka abin da ke kai zuwa ga bokanci so dewa mafi yawa abun da ke kai mai ilimin addini bukanci mafi yawan lokaci shine rashin sana'a mafi yawa yana farawa ne daga neman abinci daga nan kuma sai azarci in ya ji daɗin kuɗin da ke zuwa da zaɗin yaudawa kuma sai abun ya fada ya wuce hannu to shi wannan aqidan na wahdatul wujud wata aqida ce wata ka koyo a littafan aqidan aqidan sufai musamman aqidan tijaniya musamman tarikan tijaniya shine mutum yana kai wani matsayin da zai ji cewa shi ma da shi da Allah duka ɗaya ne shine ga suna mutum zai zo yana ganin matakai ne guda hudu amma wannan dai shine akulin hakikan to akwai kuma wahdatu shuhud shi kuma wahdatu shuhud shi ya kai matsayin abin da ya gani Allah ne kawai ke gani inda zaki nuna mishi hansu kullun zai wannan zai ce miki Allah ne shi zai ganin komai sai Allah kawai eh shi kuma da kulu shi yana jin shi ma komai shi hadda shi kai shi sai Allah ne to tunda shi ya zama Allah ya tafi daga cikin malaman su kuma ne tatin shi yake cewa ina ga mutum zai salla ba zai azumi ba duk wani aikin ibada yana cewa to shi Allah ne Allah ma shi ne to zai ma waye salla wanda bai kai wannan matsayi ai yana musu ne salla to su kuma za su ma waye an gane ku to so ka in mutum ya kai wannan matsayin kuma to in ya hadu da sai da sana'a da sauran sai kuma bokanci sai ta hudda da aljanu saboda ka wannan aqidan aqida ce ta kafirci ita kana mutum sai ka hada da bokanci kaga double fire kenan kada ma hukata ne halitta mutaki halitta mutaki ko kaddara ba mutum ya ci Allah ba a cikin misali zaki kiba kullu kullu koko sai ki zuba a ruwa yanzu sunan shi ruwa ne ko kullu yana tsakiya ne ya bar ruwa kuma ya bar me kullu ko sai wani ya zo ya nace miki wannan ruwa ne kina a kai wa yana a ruwa ne ba za ki ɗauke shi to bare kuma Allah da bawa mu ce sun zama da a inda Allah ya bawa sun hadu to sai ka haifar da wani abu na uku kuma dole ne zai ba bawan ka sai ba mai ba ba Allah ba shine sai ya haifar da kaukaci ko gani ai ba abin da ba ta yi ba abin da ba ta yi ka gani Okay, wai misali mutum yayi tafiya kila inda yake ba fara azumi ba sun fara sun riga nan kenan misali sun fara yau suka fara inda ya fito sai yanzu ya dawo Najeriya yanzu ya zo Najeriya zai salla ne da zai tsare azumi a lokacin da naku ya kare ko kuma da na Najeriya sai zai aiki yanzu misali wanda shi ya fara jiya tare da mu kuma kuma da wani suka fara kaman Philippines kaman China India Pakistan ko sauran su duka yau ne suka fara azumi sai ta zo kuma su sai basu ga wata ba watan su Ramadan ya kai 30 to ya zama zai azumi nau kenan 31 haka zai sai da yanzu lissafin shi ya koma lissafin inda yake inda kuma daga can ne ya fara yau sai zo kila ne kuma sai azumi ya kare 29 ya zama shi yana da na haka zai salla tare da manzon Allah sai ya rama gurbata shine kaida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafturun azumi shine ranar da mutanen ku suke azumi bude baki shi ranar da kowa ya bude baki haka zai amfani da lissafin intro ne su sai shi wannan dai 30 da dai Allah wada lada Allah baki lada ibada ce ai hata wasu wallahu a'lam eh haka zaka jira ne kamar da kuma in ba ka tashi nan kai 10 safi sai tafi an awa 2 ne kai kaga nan ya kawo 12 sai sai kaga sun sharuwa haka zaka sharuwa an gane ku okay Allahu a'lam kika bawo shi sai Allah ɗaya gari bamban ku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله